واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يو أشرين دهدو قوتا رمضان نا وانا شفاة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دل تلاتين وانا وانا غانا تايدي دي شاهدو قوتا ترى نشترا تدبو دي ترى سميلادية زامو تشيقب درسو من تفسير القرآن من جرمى akwai tambayoyi da aka rubuto tambaya ta farko ne tambayar yace yaushe ne itikafi ne itikafi ya kamata ya fita idan ya shiga da niyyar cika kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan idan mutum yayi itikafin yayi niyyar cika kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan to ana so ya fita da safe ranar Idi lokacin da zai tafi masallacin Idi wato ya tsara da daren Idi a cikin kwanakin tunda daren Idi baya cikin kwanakin Ramadan amma saboda albarkarsa ana so ya tsara kuma saboda wannan aikin magabata ne an ruwaito daga tabi'ai daga jama'a daga tabi'an Madina shine har Imam Malik yake cewa abin da ya riski mutanen Madina kenan suna yi cewa idan mutum ya itikafi baya fita daga masallaci da faduwar rana ta daren wato Idi wato shine cewa daga zarar ya cika kwana 29 in wata ko kuma 30 in watan ya cika shikenan ba lokacin ne zai fita ba mustahabi ne ya ƙara kwanan Idi saboda fi'ilin magabata saboda ayyukan magabata na kwarai wato tabi'ai kenan kuma a cikin yin haka akwai samun alkhairin rayar da daren Idi domin daren Idi shi ma ana so a rayar da shi kamar yadda ake so a rayar da dararen Ramadan. Masallacin Idi sai a kawo masa kayansa na Idi a kawo masa kayan sallah ya shirya daga masallaci daga nan sai ya zarce masallacin Idi. Don haka Imam Malik ya ce haka magabata suke yi in sun fita daga masallacin Idi sai su wuce al-musalla wajen sallar Idi. Wannan ya ce yana so a yi masa addu'a ciwon suga ya dame shi yana so a roƙa masa Allah maɗaukakin sarki ya samu sauƙi kuma a roƙa masa Allah ya samu abin yi a yanzu ba shi da aiki tsawon shekara 10 ya ce ya nema har ya gaji ga talauci ga iyali ina son don girman Allah a roƙa min Allah maɗaukakin sarki ya yaye ni ina roƙan Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa wannan tsanani naka kuma ya ba shi lafiya ya kuma ba shi sana'ar yi ya ba shi aikin yi ya yassare masa arzikinsa a cikin sauƙi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Wannan yace ya kasance matashi ne dan shekara 20 idan ya zo fitsari bayan ya gama sai ya ga wani farin ruwa yana fitowa daga gabansa marar yauƙi ba tare da yana da wata sha'awa ba shi ne ke so a yi masa ƙarin bayani a kan wannan abu ko menene hukuncinsa zai yi wanka ne ko kuma in yi tsarkin fitsarin shi kenan idan ya tsarkin fitsarin shi kenan domin wannan abu shi ake kira alwajib abubuwan da suke fitowa daga gaban mutum banda fitsari akwai almani wanda shi wanda yake wajabta wanka wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ma'u min alma na biyu akwai almazi shi ne wanda yake fitowa yayin farkon sha'awa shi ba shi da kauri kamar kaurin maniyyi amma shi ma yana da yauƙi shi wani na fitowa tare da sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci akan wannan kan cewa mutum ya wanke gabansa kuma ya sake alwala wato ma'ana fitarsa tana karya alwala na uku shi ne alwajib shi ne wanda yake fita bayan fitsari shi wannan hukuncinsa hukuncin fitsari ne baya fita sai bayan an yi fitsarin saboda haka bai kamata mutum ya yi tsarki ba har sai ya gama fita wannan farin abu in ya yi tsarki daga baya wannan farin abin ya fito to wannan tsarkin nasa da ya bi sai ya sake yin wani tsarki akan wancan fitowar da ya yi kuma in ya taɓa tufa najasa ne in ya taɓa tufa shi ma najasa ne saboda cewa shi ma yana fitowa tare da najasa ɗin ne kuma daga magudanar najasa yake fitowa wannan yace yana son ƙarin bayani akan hire purchase wato kamar mutum ya sayi mashin na 60,000 sai bawa mai haya shi kuma ya dinga bashi 3,000 duk kwana 10 har tsawon wata 10 wato 90,000 kenan to sannan mashin ya zama na mai haya wannan nau'i ne na ciniki ciniki ne da aka hada shi tare da haya shine wanda malaman wannan zamani suke ce musu al-ijara al-muntahiya bit-tamlik ana yi wajen sayan gida ana yi wajen sayan abun hawa a baka hayar abu yayin da kake yin hayar abun ba naka bane na wanda ka saya ne bakar ga ka mallake shi ba saboda haka da mashin din zai baci da mashin din za a sace shi shi wanda yake kake hayar a wajen sa shine zai dauki asara kuma idan kai jinkiri baka biya ba zai iya kwace mashin din sa abinda ka riga ka bayar wannan kudin haya ne ya riga ya biya ka riga ka biya amfanin da kai da shi to sannan kuma idan ka cika biyan kudaden hayar to a lokacin da biyan na karshe din sai ya zamanto wannan na karshen a matsayin cinikin wannan babur din da kai sai ya zamanto an hada wato mu'amala guda biyu tare da ciniki da kasuwanci hada ciniki da kasuwanci hada afwan da haya da ciniki hada su tare a cikin adabi guda daya babu laifi a ciki a domin baya cikin bai'ataini fi bai'a domin ba su saba ba maqsudul aqd ba kowanne daga ciki yana da tasirin sa a cikin wato farashi a wajen hayar shi mai hayar mai bayarwa shi zai amfana a wajen saya kai ne zaka amfana saboda haka bai zamanto surar da aka sanya hani akan yin mu'amala biyu a cikin mu'amala ɗaya ba kuma kamar yadda nace fatwoyin malamai na zamanin nan musamman daga ciki akwai fatwar majma'ul fiqh al-islami taron malaman fiqh na duniyar musulmi na karkashin wato kungiyar kasashen musulmi OIC duk sun tabbatar da halaccin irin wannan mu'amala saboda haka a irin wannan sura za a iya yi abinda bai halatta ba shine ka je ka karbo bashi daga wajen banki domin kai haya purchase abinda ake ce ma menene suke ce mata menene ya ake cewa gudumawar da mai saye yake bayarwa a cikin nasa a cikin wannan mu'amala akwai wani sura da yan banki suke kiranta to wannan shine bai halatta ba banki su baka bashi wannan gudumawar ka je ka bayar sannan ka rinka taya amma in banki ne suka dauko baburan ka shiga haya purchase tare da bankin ya halatta amma ya zama su ba abin da za su baka ba kawai takarda za su baka da kuɗi da za ka a takarda za su baka zuwa wajen da ake sayarwa ya zama su suka biya ma sun suka biya maka wato zubin farko sannan kai ka rinka sannan kuma bankin za ka rinka biya su kuma bankin su ware na su kwashe na su biya mai wannan kamfanin nasa to wannan shine zai zamanto haram domin bashi da ruwa ne amma idan ya zamanto da mai saye ne kaje kai wannan ta'aqudi kaje kai wannan wato contract tare da shi wannan ya halatta Allah ta'ala a'lam ai haya dama haka take ayin aka baka hayar abu in aka baka hayar abu an sayar maka da amfanin dole ka biya kai amfani da shi baka amfani da shi ba wannan ba ruwan sa ai ba sharaka bace ba muqaraba ba wato irala bace mudaraba yanda zai zama to kan cewa shi ya baka babur kai ka bada aiki abinda aka samu riba ku raba a ba haka bace wannan haya ce ka karba haya in aka baka hayar abu sawa'u idan aka baka hayar gida in ka je ka kulle shi baka shiga ba mai hayar gida ba ruwan sa sai ka biya shi kudin ba sai ka shiga kai amfani da gidan bane haka zalika mai babur in ya baka hayar babur ka je kai abinda ya baka hayar babur a kullun zaka bashi 3,000 alal misali a duk mako dai zaka bashi 3,000 kai amfani da shi baka amfani da shi ba ka samu 3,000 baka samu 3,000 ba ya baka haya ne ka yadda akan wannan ka sai manfa'a ka sai amfanin ka tsaya saboda haka dole kai ka biya almuslimuna ala shurutihim in ka ga 3,000 yayi maka tsada ka ce a ba kai baka tsaya ba wannan tsarin na ciniki shine yafi kowanne dacewa da shari'a kamar yanda ibnu qudama a abin kamar yanda ibnu qudama ya ambata a cikin almughni lokacin da muke wannan babu muka karanta wannan babun da Sheikh Atiya Salim ya bayyana wannan sai kuma ya nuna yanda yafi dacewa da kaidar shari'a kuma a cikin Khalil ma haka yake wannan tsarin wajen hayar abun hawa shine yafi dacewa da shari'a da alaikum idan gwamnati su ne suka sayi bashin din kuma wajen aikin su suka sayi mashin din suke sayar musu ya halatta bai'u taksis ne amma idan bashi suke ba su in bashi suke ba su in sun ba su da sunan bashi ne aka ba su je sai babur sannan su rinka biyan wajen aikin su kadan kadan su kara riba akai to wannan riba ce amma in kamfanin ne ko ma'aikatar suka sayo baburan abin da ya kamata kenan ma'aikatu su rinka yi ba su je su je su ittifaki da kamfani ba cewa za mu turo maka ma'aikacinmu ka bashi babur mu za mu biya ka abin da mu za mu biya ka mu kuma za mu rinka kwashewa daga cikin kudinsa ya zama to kamar sun ba mu mutumin bashi ne sun zama to wakilansa wajen ba da bashi ga wajen mai kamfanin kaga ba su dauki asarar sayan baburan ba ko ba haka ba in ba su dauki asarar sayan baburan ba bashi suka bayar wannan riba ce amma in su suka ɗauki baburan suka karɓa daga wajen mai kamfani suka bashi suka karɓo baburan su ne za su ɗauki asara in ma'aikatansu daga baya suka zo suka ce ba masu saboda haka kaga dole su je su nemi su sayar in suka sayar asarar da suka samu su za su ɗauki asarar to shi tsarin riba mai kuɗi baya son ya ɗauki asara sai dai ya ba ka bashi da kuɗi in ya ba ka kuɗi shi kenan ba yadda za a yi komai biyun biya shi dai sai ya samu kuɗa. To shi ko kasuwanci ba haka yake ba kasuwanci dole ka zama to kana shi dai ka dauki asara ko ka samu riba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-kharaju bid-dhamani wato samun amfani da lamuni ne in ka lamunci abu cewa zaka iya amfana ko ka faɗi da shi to shi zaka iya samun amfanin sa saboda haka irin kamfaninnuka da gwamnati da ofishin gwamnati in suna so su fita daga cikin kaidin riba shine in za su yi irin wannan haya fashe tsin ko za su sayar ma da ma'aikata kayan gida ko mota ko babur ko makamancin wanda je su saya sannan ma'aikaci ya zo ya saya daga wajen su a yi da wajewar cewa za a dinga daukan abu kaza daga cikin kudinsa ya zamanto cewar ribar da ma'aikatar ta samu wannan riba ne za ta yi in kuma ta karɓo suka ƙi karɓa suka ce ba sa so sun samu waje da za a sayar musu da arha suka je suka yi wannan sun za su ɗauki asarar su je su sayar ma da wani kuɗi hannu in ma sun faɗi su suka je to wannan shine zai sanya su zamanto sun bi abin ta tsarin halal yace yanzu kuma wasu sun canza tsarin a maimakon a sayi mashin ɗin to sai a ba wa mutum kuɗin ya ja jari da su amma a ƙarshen wata goma ana so ya biya kwatankwacin wanda mai hayar mashin zai biya wato an ba shi 60,000 bayan watanni goma kuma ya biya 90,000 wannan shine bai'ul ina idan ya zamanto cewar daga wanda daga shi ne sayan ne bai halatta ba akwai surar ina wanda zai ita ce surar tawarruk wanda ta halatta alal misali ka je ka karɓo mashin ɗin na haya face an gane ka je ka karɓa ka lizimta za ka rinka bada 3,000 duk mako to amma sai ka je ka sayar ma da wani sai ka je ka sayar ma da wani ya ba ka kuɗin kai amfani da kuɗin kai kuma ka san ana bin ka wannan 90,000 din to a cikin wannan surar idan alƙawarin da kuka yi da shi ne sayarwa shi ne ya ba ka ne a matsayin ciniki na taqsir ya halatta amma ba a matsayin haya purchase ba domin haya purchase ba a mallaka maka abin ba shi ko bai'u taqsir za a mallaka maka abin bambanci tsakanin haya purchase kenan da kuma ciniki wanda yake za ka rinka biya a hankali to in na ciniki wanda za ka biya a hankali za ka iya yin tawarruk ka samu wani mutum daban ka sayar masa abin ka karɓi kuɗin kai amfani da shi ka san kai kuma za ka biya can inda ake bin ka bashi amma ka je ka sayar ma da wanda ya baka da kuka yi cinikin da shi ya zama to ka mayar masa da mashin ɗinsa ka karɓi 60,000 sannan za ka mayar masa da 90,000 to wannan kamar dabara kake yi ka karɓi bashin 60,000 ka biya 90,000 saboda haka riba kenan ka ci ta wata hanya wannan shine wanda yake bai halatta ba amma in za ka je kai tawarru ka ba ma wani daban ka je ka sayar masa abin kamar yadda suke yawan yi a ƙasar saudiya suna yawan yin wannan ka ga abin nan idan yaro zai saurayi yana bukatar ya aure dake su suna yin sadakin can yanda ya kamata abun sun wuce iyaka mutum yana bukatar yin sadaka in mutum yana bukatar aure sai je ya dauki hayar Toyota daga kamfanin Abdullah Jamil ya je wani kamfani ya dauki hanya ya dauki ya sai motar Chevrolet ya je wani kamfani ya sake daukan wata motar biya hada biya bayar da su ya sai da su sai a tattara masa sai ya samu wajen kusan 200,000 200,000 din nan ya je ya aure ya harkar gabanka sannan kullum a cikin bashi yake domin albashinsa duk zabtarewa yake wajen biya to irin wannan tawarrug ya halatta in wani zaka je ka bama ba wannan ba cinikin ina bane amma wannan surar da ya ambata a cikin wannan tambayar ita cinikin ina ce bata halatta ba wannan yace yana taimakon addu'a to yar uwa ce take tana taimakon addu'a aurenta ya mutu kuma sai mutum ya zo kamar za a yi aure sai abin ya lalace in kuma har an yi to ba zan fi yan watanni ba sai auren ya mutu kuma in mahaifina ya tambaye shi sai ya ce wallahi ni mace ce mai ladabi da biyayya to amma ina zaune ba fada ba tashin hankali sai auren ya mutu yanzu ta yi aure uku kenan abin ya dame ta don girman Allah don san da ake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a taimaka mata da addu'a ta koma gurin uban ƴaƴanta shine ya fa alkhairi Allah ya daidaita su tana roƙon Allah a daima mata Allah ya daidaita su in kuma wani ne mafi alkhairi to Allah ya bata ko ya bata nagari mai riko da addini kuma ya zaunar da ni har tsawon rayuwata a taimaka mata da addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya miki mafita daga cikin wannan wannan abu yana da kyau a duba sabubban domin koyaushe shari'a tana amfani da hankali da hikima a duba sabubban idan sabubban suka zo ta wata ko wata ɗabi'a ce a hali ko makamancin wannan sai a yi magani in kuma ba a gano an yi iyakacin bakin ƙoƙari ba a gano wata ɗabi'a ba to kuma sai a mai da abin ya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a nemi yayewa a nemi waraka a nemi sauƙi daga Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mata wannan tsananin da suke ciki Allah ya haɗa ta tare da mijin ƴaƴanta da ƴaƴanta Allah ya sanya masa mafita daga cikin wannan tsananin da suke ciki da kuma dukkan musulmi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam wannan tace shi ma matsalar da ta same ni mijina ne ya turo ni gida ya ajiye ni ya kima ya maida ni kuma ya kiyasta ke ni idan ya zo wani lokaci kamar zai maida ni sai kuma ya sake tafiya kuma tun ina da ciki ya turo ni har ta kai ga na haihu yau tsawon shekara biyu kenan amma har yanzu abin ya ki saboda haka dan Allah ina neman addu'a akan idan da alkhairi ya tsakani na da shi to ubangiji Allah ya daidaita tsakanin mu idan ko babu alkhairi Allah ubangiji ya sa ya sauwake mu kuma ya Allah ya canza mun da mafi alkhairi amin wannan ai zalunci ne idan mutum ya saki mata idan mutum ya tura matarsa gida iyakacin haƙƙin da aka bashi ya kyale ta wata hudu lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur waɗanda suke wato yin rantsuwar ba za su kusanci matarsu ba za a saurara musu wata hudu to shine hukuncin duk wanda ya rabu da matarsa sawa'un ta fuskar ila'i ne na alkawari ko kuma babu alkawari in kawai yace ta tafi gida da nufin cewar wato zai jingine ta to iyakaci wata hudu aka bashi a shari'a bayan wata hudu wajibi ne a shari'a ta tsayar da shi amma alkali in aka kai shi wajen alkali haƙƙin iyayen yarinyar ne suka yi magana wajen alkali in yi wata hudu ko ya dawo da ita ko kuma ya sake ta idan ya ki sakinta sai alkali ya sake ta wannan shine mazhabar Imam Malik a mazhabar Imam Shafi'i shine cewa daga zarar a mazhabar Imam Abu Hanifa daga zarar wata hudu yayi ko bai dawo da ita ba ta sa ko ba a tsaye da shi ba akuwa ko ba a tsaye da shi ba da hukuncin alkali ta sa so sun wuce iyaka wajen kiyaye haƙƙin mace idan mutum ya rabu da matarsa wata hudu idan dai wata hudun nan suka cika bai dawo da ita ba to ta sa amma nan mazhabar Imam Malik ita ce wadda ita ce akan fatwa take kuma ayyukan khulafa'ur rashidin kamar fatwar sayyidina Uthman duk abin da suke nuna kenan sai an tsayar da shi domin haka ma zahirin alqur'ani yake cewa fa in fa'u lilladina yununa min nisa'in tarabbutu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaq wannan yana nuni akan cewa za a tsayar da su kenan in ma su kare rankuwar tasu wa in ma kuma su azama akan su tafi da saboda shawara ta a cikin wannan shine iyayenta waliyanta su tsayar da wani a su nemi mijin nan ayi abin ta sulhu in baya son ta ya rabu da ita ya kali ta ta aure amma ba shi da haƙi in ku bai yi haka ba to yana cikin saban Allah madaukakin sarki ne musamman a wata iya mai alfarma irin wannan watan Ramadan kana cikin kwana goma karshe kana fatan Allah ya saka dace da Lailatul Qadr kuma kana cikin bayin Allah Allah bai saka dace da Lailatul Qadr ba in dai kana cikin bayin Allah Allah bai saka musamman waɗanda suke miski ne kamar mata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace istawsu bin nisa'i khaira saboda haka in dai mutum yana so irin shi wannan bawan Allah in dai yana so Allah ya biya masa bukatunsa shi ma Allah ya ji kansa a cikin abubuwan da yake nema Allah ya masa ihsani to ya ji tsoron wanda suke karkashin sa ya ji tsoron wannan bayawar Allah idan kuma bai to idan iyayen kuma suka ga bai yi ba ba girma girma ake so ai ba ba abin da mutunci bane sai a kai shi wajen alƙali haƙƙinka ne in kuma ba haka ba in ba haka ba za a saka a cikin wani hali in ta saba ma Allah laifin su ne shi ma sai da kamar su a cikin saba ma Allah haƙi su kai wajen alƙali alƙali ya kira mijin idan yaki a so idan yaki sai alƙali ya sa ya iƙa'in saki shine ai su ji tsoron ƴaƴan su kuma irin yadda in ka rike ƴar wani da amana haka za a rike ƴarka da amana in kuma ka cuce ta haka haka kai ma Allah zai sallaka wani tantiri wanda zai gana maka ka azaba ka zo ka sa hannu a kana yi abin da kana wayo ni Allah bayan kai ka manta abin da kai maudan su Allah ya kashe mu wannan yace mutum ne ya kade mace mai cikin wata tara da ita da cikin sun mutu mai hukuncin diyar zai biya diyar mace idan ba a yafe ba ita ma diyar mace in ƴan uwan ba su yafe ba zai biya diyar ta kimar raƙumi 100 shine yanzu miliyan 13 kenan ko haka suke faɗa haka suke kaddarawa a kamar kalandar hukumar shari'a miliyan 13 ne ko 13 ne ko 11 13 shine diya shi kuma yaron jinjirin shi kuma diyarsa ghurratu abdin aw ama imar bawa ko baiwa imar bawa ko baiwa to wannan shine fa abin da kai ce an ce a yobe sir ana sai da bayi 150 Allah wa ala to an kira su haka in aka sayar an yi fatwa cewa za a iya enter su saboda haka wato ma'ana haƙƙin wannan yaro diyarsa shine kuɗin bawa shine a bashi bawa ko baiwa ko kimar su arabawa magadan wanda za su gado inda a ce an haifi wannan yaron wanda za su gado inda a ce an haifi wannan yaron su za a raba ma wannan diya din na'am kafara zai ta mutum ɗaya ne shi abin nan kafara zai ta mutum ɗaya ne tunda shi wannan ba bai riga yayi kuka ba riga an haife shi ba amma saboda Imam Malik ba za a yi kafara a kansa ba amma saboda Imam Ahmad an riga an halice shi amma suwa ban sani a furu'in su ba ko ana yin kafara ko ba a yin kafara za mu tashi aya ta 25 a cikin suratul nisa bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
الله مدوكشين سركي يجي ومن لم يستطع منكم طولا wanda bai sami ikon wadata ba daga cikinku an yanki hal muhsanatil mu'minat da za ta ba shi ikon ya auri mata waɗanda suke ayaye ba ku yango ba al mu'minat kuma mu'minai fa mimma malakat aymanukum to ya aure daga abinda hannuwanku suka mallaka shine ku yango min fatayatikumul mu'minat daga ku yangonku amma mu'minai والله اعلم بايمانكم الله كشيني مفي سني ده ايمانكم با فا سني سي ده ابن ده يكي ظاهري ما سو غسكير ايمان الله شيني يسنسو بعضكم من بعض فاشنكو ده غساشي يكي واسو دف ان اون ديناني مؤمنين كو غباكي ايوكو سواء ايكو باي فانكحوهن واوريكو شو وانا ننكو ينبو باذن اهلهن باذن واتو ايا ينجدنسو واتوهن اجورهن kubasu sadakinsu bil ma'ruf da abin da yake abin sani abin karba a cikin shari'a wato ba tare da taurin bashi ba tare da cutarwa ba muhsanatin alhali suna wato katangaggu wanda za ku aure su zamanto matayen aure da ba wato zaman a bariki za a yi da su ba ghayra musafihatin ba mazinata ba a fili wala mutakhidati akhdan ba masu daukan abokan yin zina da su a koye ba فإذا أحسننا إذن سكا زمن توسر لغا سنة أوران أن أوريس أن أوريس أما يد سوماتا أوريس فإن أتينا بفاحشة إذن سكا زي كيما أيكم الفاشا شيني زنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب تو ربن أبن ديكي كان ربن حد ديكي كان واتو ماتا ما سو أوري مؤمني آئي ندق واتو عذابا shine wanda yake zai tabbata akan su su sai ai musu rabin haddin mata waɗanda suke ba ku yango ba zalika wannan hukunci na halaccin ku yi aure na halaccin ku aure ku yango liman khashiya la'anata minkum ga wanda yake jin tsoron yin zina ne daga cikin ku wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri ba ku aure waɗannan mataye waɗanda suke ku yango ba khairul lakum shine mafi alkhairi a gare ku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne da yawan jin kai ne ga bayinsa wannan hali ne na larura ta biyu da Allah madaukakin sarki ya nuna mana akwai wato hali da mu'mini za su iya shiga da zai zamanto kan cewar ba su da ikon auren mata wato ƴaƴa mu'minai ba su da ikon auren su saboda me saboda ba su da hali ba su da yalwa al-qawl abinda ake nufi da al-qawl din nan shine as-sa'a yalwar dukiya abinda ake nufi da shi a nan wajen shine sadaki ba su da sadakin da za a biya ma a biya a aure ya mace mumina sadakin yayi musu yawa ba su da ikon sa ba ana nufin annafaqa bane domin idan mutum yana da abinda zai bayar sadaki amma kuma ba shi da abin da zai ciyar da ita. Ko za a iya samun wannan ko? Yana da sadakin amma kuma a misali ba shi da aiki. Amma kuma ga shi an yi masa wata kyauta da za ta iya ba shi damar yin aure amma ba shi da aiki saboda ka ga ba zai iya rike mata ba kenan. To wannan shi ma za a ce lam yastati taula. Ya zai iya aure in yi auren ba zai ta zauna a gidansu ba sai lokacin da ya samu aiki. In ta zauna a gidansu ciyarwa baya kansa. Amma dai ya yi wannan zuhudu ne kake mana Abubakar. Ba sharafi ne nafaka ba. Nafaka ba sharafi ba ce. Al-qaul na aure shi ne ujurar ka ba da sadaki. In ka ba da sadaki din nafaka kuma ta zo daga baya. Wannan shi ne a kansa Imam Malik yake. Shi ne mazhaban Malik. Ba sai kana da sharafin nafaka ba. Al-qaul a wajensa shi ne as-sadaq. Kana da iya yalwar da za ka iya biyan sadaki na ya mace. To wanda ba su da wannan yalwar a sa'uri al-muhsanat wato wannan lafazi kula da shi a cikin alqur'ani ya zuwa da ma'anoni daban-daban can an ce al-muhsanat wal-muhsanat min an-nisaa illa ma malakat aymanukum me muka ce ma'ana al-muhsanat anan wajen al-mutazawwajat al-mutazawwijat masu aure matayen aure nan ko muka ce al-muhsanat me ake nufi da su al-hara'is ya'ayi babayi ba saboda an aka sa su da al-fatayat can kuma wajen haddi al-muhsana mace wadda take tayi ihsan fa idha uhsinna in mace tayi aure nan yanga ce to al-ihsan abadin haddi zina shi abinda ake nufi mutum ya zamanto yayi aure kuma auren nan har an tare saboda haka kowanne sai an dubi inda digiransa ya zo a cikin alqur'ani ya fassara shi da ma'anarsa da ta dace domin abinda ya sa wani lokaci ake fassara su da ƴaƴa ba da kuyangu ba saboda idan mutum ya zamanto ya auri kuyanga ba zai zamanto muhsan ba a wajen ƙa'ifa a wajen jumhurin malamai ba zai zamanto katangaggen mutum ba sai in ya auri ƴa saboda haka sharaɗin ihsan kamar yadda muka ambata shine balaga da hankali da hurriya da kuma aure hurriya ma'ana ya zamanto ɗa ba bawa ba saboda haka idan da zai zamanto bawa ba zai zamanto muhsan ba wanda za a jefe shi to wannan ayar cewa take yi wanda ba su da ikon auren ƴaƴaye muminai mata ba kuyangu ba to to babu laifi kamar ma malakat aymanukum to ya aure daga abinda hannayenku suka mallaka su ne kuyangunku min fatayatikum daga wato kuyangunku abinda hannayenku suka mallaka wato min fatayatikum daga kuyangunku alfata ma'anarta asalin ma'anarta a lugha budurwa kamar yanda alfata asalin ma'anarta saurayi to amma wato ladabi ne na alqur'ani kuma na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayanku yace abdi wa amati bawana da baiwata walakin yaqulu fataya wa fatati idan yace wato a yaro na ko yarinya ta barana ko baranya kenan ake baiwa bawa na ko baiwa ta amma nan bawa din ba na abdu na larabci ba na wato ana ce musu saurayi ko da shekarunsa sun fushi haka ko da yayi gemu mai furfura in dai bawa ne sai ka ce ya fataya ya waladi sai ka kira shi haka bawa amma kada ka ce ya abdi ko ya amati saboda wannan abu ne wanda suke sifa ne ga wanda yake bautar Allah kawai wato kada ku yi musharaka da Allah ko zaman to kamar yadda za ku ce kamar yadda ake cewa wannan bawan Allah ne kace shi ma wannan bawa na ne sai dai kace wannan barana ne an fahimta to Allah yake min fatayatikum babu lay fi ku auri ku yanzu daga cikin ku yangunku muminai almu'minat innan kaidi ne da ya fitar da waɗanda ba muminai ba wato musulmi idan ba zai iya auren ƴa ba zai iya auren kuyanga amma ku yanga tarman to mu'mina musulma ita ma ma'ana ba zai iya auren ku yanga ahlul kitabi ba saboda haka sharadi na farko na mutun ya auri baiwa shine ta zaman to baiwar musulma ce wannan kaidi ya fitar da ku yanga wanda take ba musulma ba shi yasa a inda ma Allah ta'ala ya halatta mana auren mata kitabiyya auren mataye wato yahudawa ko nasara ya kayyade Allah ta'ala yake wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum an halatta muku auren mataye wanda suke tsararru daga cikin wato katangaggu ba sa zina daga cikin wato matayen ku mu'minai da kuma al muhsanat anan wajen katangaggu wanda yake yana ayyana cewa su zaman to al hara'ir ayaye kaga ba kawai an ce muku da kuma matayen ahlul kitab inda an ce an halatta muku matayen ahlul kitab hatta yanzu su ma sun shiga kenan ya halatta aure su amma wannan ayar mafhuminta abinda take fahimtarwa shine cewar baiwa kitabiyya baya halatta aure baya halatta musulmi ya aure ta ballantana kuma ma baiwa wanda take ba kitabiyya ba kamar ba majusiya ko kuma ba magujiya Allah yake wallahu a'lamu bi imanikum Allah ya san in Allah shine mafi sani da imaninku wato kada ku ce ai wata kila ba mu'minin gaskiya bace ba zan aure ta ba a'a ku aiki da zahiri Allah shine mafi sani da mu'mini na gaskiya da wanda yake ba na gaskiya ba duk wanda yake da sifar musulunci ku dauke shi akan cewa musulmi ne ba'dukum min ba'd sashin ku daga sashi yake ku dai ku zamanto kun daidaita kawo kanku a wajen sha'anin addini addini ya zamanto shine wato shine a shine abinda za ku duba shine wanda yake zai sa mutum ya zamanto tsaran wani kamar yadda yake a wajen Imam Malik da Imam Bukhari tsara a cikin aure da addini ne wanda zai zamanto sa'anka wanda zai zamanto ya cika ya kai level ɗinka da addini ne ba da nasaba ba ba da kabila ba ba da launi ba ba da matsayi a cikin al'umma ba a'a da addini dan haka kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ma Bilal ɗan uwar Abdurrahman ibn Auf Qurashiyya Zuhuriyya ya aurar da ita ga Bilal wanda yake barani Abdullahi Abu Bakar ne ya yanka shi amma domin a nuna kan cewa wanda zai zamanto kufi wanda yake zai zamanto sa'a da tsara da wajen aure addini ake duba shi sanan Allah yake babu kun min ba sashin ku daga sashi yake duk musulmi ne sai dai akwai illar auren ku yanga din kamar yadda zamu gani a ƙarshen aya Allah ta'ala yake fankihuhunna ku aure ku bi izni ahlihinna da izni wato iyayen gidansu al ahl anan wajen sayyid wato ba za a bi halatta bawa ko baiwa ta yi aure ba ba tare da izinin waliyansu ba ko namiji ne namiji zai iya aure da kansa mumini amma an banda bawa bawa dole sai da izinin wato a ubangidansa haka zalika ita mace sai da izinin iyayen gidansu wa atuhunna ujurahunna ku basu sadakinsu wannan ya nuna cewar kenan in aka auri ku yanga sadakin mallakar ta ne tunda Allah ya dangana shi zuwa gare ki ce ujurahunna ai sadaqatihinna muhurahunna ku basu sadakinsu bil ma'ruf da abun da yake abun sani a cikin shari'a wato ma'ana kada dan kun ga kan cewa su ku yango ne ba su da ƙarfi ya zaman to kun zalunce su ba ku ba su abin da ya cancanta ku ba su ba ko kuma ku musu taurin bashi ko kuma ku musu wata fuska ko wani abu na cutarwa dan kawai ganin kan cewar ku kuna sama da su ku ƴaƴa ne su ka bayi in kun ba su din wajen auren ku aure su muhsanat a matsayin waɗanda yake za ku tsare su daga zina matan aure ba ku ba su kuɗi da zai zaman to kun yi auren wato a'a kun yi zaman dazuro da su ba a'a muhsana zaman aure ghaira musafihat ba ku dauke su a matsayin waɗanda yake za ku rinka zina tare da su ba as-sifah shine zinar da ake bayyanawa mata masu zina a lokacin jahiliya tuta suke sawa a gidansu duk in kaga tutar ka san cewa gidan mazinaciya ne wannan sune masu ilanin as-sifah wato kamar inda ake yin gidan a gidan abin nan gidan a wato kun mata an san wannan gidan su ne to a jahiliya haka ake to Allah to yanzu da aka ce ku aure mu'mine ku aure ku yanzu kada ku dauka cewa ana neman a rayar da jahiliya ne a'a in an yi alaƙar zamantakewa da kuyangu alaƙa ce da za ta zamanto ta aure ta tsafta ba ta bariki ba sai ta ce ghayra musafihat ba ku dauke su a matsayin wato mazinata ba domin da al'adar wato kuyangu kenan kuyanga ba a santa da aure ba sai dai da zina shi yasa ne lokacin da aka zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauki alƙawari daga mata da Hindu matar Abu Sufyan ta zo za a dauki alƙawari daga wajenta kusan bai'atul nisa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la yaznina wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Hindu wannan sharadi wa la yaznina sai ta ya rasulullah ya ba baiwa ba ta yi zina wato saboda abu ne wanda yake a cikin jahiliyar in ka ga mazinaciya sai dai baiwa mutum yana da baiwa sai ya sa ta je ta yi zina ya ci kuɗin abinda ta samu na zinan ta kawo mata da shi zai rinka rayuwa a kai shi ya sa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin dukiya wadda take na haram shi ne a maharul baghi wato sadakin da ake ba ma mazinaciya kuɗin da ake ba ma mazinaciya kuɗin da ake ba ma karuwa haramun ne yana daga cikin jinsin haramun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasi a kansu domin a jahiliya al'ada suke to wannan da aka ce ku aure su zama irin na halal ba na irin wancan na jahiliya na zina ba wala mutakhidati akhdan kada kuma ku ba suna waɗanda kuke ɗaukan su abokan wato abokai wato abokiya kawa ba kuna daukan su a matsayin kawaye ba wato abokiyar dadiro al akhdan jam'u khidin shine macen da take ita zinarta ba a fili take ba ta ware wanda take zinar da shi shine wanda ta ajiye kanta domin sa ba zaman aure suke ba amma zaman zina suke yi sai dai ba lalatacciya ce wanda za ta je kuma tana neman waɗansu ba a'a ta tsara kanta akan mutum daya amma ko ba da aure ba shi ne ake cewa daduro a nan da Hausa ko to shi ne ai ma'ana kada ku riƙe su wato ƙawayen yin zina ko a fili ko a ɓoye wannan al-musafihat wanda suke bayyanawa al-muttakhidati akhdan waɗanda suke sun san wato wanda suke ɓoyewa fa idza uhsinna to idan ku aka riga aka tabbatar da auren in aka aure su fa in atayna bi fahishatin to idan suka yi zina shine al-ityan bil fahisha ana kiran zina al fasha saboda ta mugutta abu ne da yake dabi'ar abu ne wanda yake a cikin tarihin dan adam yana aibata zina ana ganin sa mummunan abu ne to in suka yi zina bayan sun yi aure fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al adab haddin su sai zaman to rabin haddin ya'ya wato ya mumina nan wajen abinda ake nufi wato kenan waɗansu malamai sai suka ce to mafhumin wannan ayar ya nuna cewa idan mace idan baiwa ba ta yi aure ba idan ta yi zina ba abinda za a yi mata tunda an ce in ta yi aure ne in ta yi zina sai a yi mata wato rabin haddi ko menene rabin haddi jifa zai zamanto rabi sai dai bulala jifa ba zai zamanto rabi ba to da haka ce nisfu ma ala al muhsanati min al azab ai wato gulala 50 kenan domin shi ne zai iya ramantowa rabi gulala 100 haddin mace wadda take bata taba aure ba daya wadda bata taba aure ba wadda ita ce mazina ce wanda a suratul nur tace azaniyatu wa zani fadlu kullu wahidin min huma 100 jalda mazina ci namiji da mazina ci ya mace wadda bata taba aure ba idan sun yi zina ku yi musu gulala guda 100 to nisfu ma ala al-muhsanati min al-azab shi ne bulala wannan al-qur'ani ya tabbatar da cewa kenan ku yanga wanda ta yi aure haddin ta shi ne bulala 50 rabin haddin mace ɗaya mumina wanda ba ta taba aure ba to wanda kuma ba ta yi aure ba fa ku yanga wanda ba ta yi aure ba fa ita ne nata mafhumin in kace zaka dauki mafhumin to sai ne maka hujja da sunna sunna ta tabbatar da cewa ita ma irin wannan a hukuma za a yi mata annabi sallallahu alaihi wasallam ai sayyidina ali ibn abi talib yace ayyuhan nas a cikin sahih muslim wannan hadisi yake ya ku mutane aqimu al-hadda ala fatayatikum, ku tsayar da haddi akan ku yauzinku, afwan cewa aqimu al-hadda ala ariqaikum, ku tsayar da haddi akan bayinku maza da mata. Man ahsana minhunna wa lam wa man lam man ahsana minhunna wa minhum wa man lam yuhsin, da wanda yake yayi aure da wanda bai aure ba, duk sun yi, ku tsayar da haddi akan su. Wanda ya nuna kan cewa kenan wanda ma baka yi auren ba za a tsayar mata da haddi. Sannan ya ambata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya tsayar da haddi akan wata kuyanga da ta yi zina, sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta kamar wato tana cikin jinin biki, saboda haka ya jinkirta yi mata haddin. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ahsan, ka kyauta. Kuma Abu Hurairah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza zanat amatu ahadikum fajliduha, idan kuyangar ɗayanku ta yi zina ku yi mata bulala, thumma in zanat fajliduha, in ta sake yin zina ku yi mata bulala, thumma in zanat fajliduha, in sanan ta sake yin zina ku yi mata bulala, thumma in zanat fabi'uha walau bi dhafir, sanan ta sake yin zina ku sayar da ita koda da igiyar ɗaurara kuliji, babu alheri ka zauna da mazinaciya, ku sayar da ita. Zuhri yake bai sani ba, ana biyu ya faɗa ko ana uku. To da ka ga wannan fajili duha da yake ku yi mata bulala, wannan ishara ne ga haddi, cewa ita ma za a yi mata haddi. A shahidai wannan ya tabbatar da haddi hatta ga ita kanta kuyanga din, sawa'un ta yi ihsani ko ba ta yi ihsani ba. Allah yake, dalika liman khashiyal anata minkum, dalika, wannan isharar tana komawa ya zuwa ga ainihin shi umarni na auren kuyanga din. Auren kuyanga din nan liman khashiyal anata minkum, ga wanda ya ji tsoron zina daga cikinku. Al'anat, abinda ake nufi da al'anat, al-mashaqqa, wahala. Me yasa aka kira zina wahala? Saboda abinda take kaiwa gare shi. In mutum ya yi zina ya buɗe wa kansa kofar wahala. Saboda na farko dai ga haddi in an kama shi, in ba a kama shi ba kuma ranar alkiyama ga azaba in Allah bai karɓi tubansa ba. Sannan ga talauci, domin talauci take kawo. Sannan ga ta mummunan hanya, ya ɗauki hanyar sabon Allah, wanda in bai kisa abu da wuya ya fi ba, shi ne aka ce mata ai wasa'a sabila. To wannan ku duk wahala ne. Shi yasa Allah ya kira zina ɗin da al'ana da wato da sunan al-mashaqqa, wahala. Zina wahala ce. To Allah ya ce wanda yake jin tsoron wannan wahala ta zina, to shi ne zai iya auren kuyanga. Saboda haka sharaɗi nawa aka faɗa kenan na auren kuyanga a cikin Al-Qur'ani? A wannan ayar an faɗi sharaɗi guda biyu. Sharaɗi na farko, kuyangar ta zamanto mumina, ba kitabiyya ba ko wanda ba mumina ba. Sharaɗi na biyu, tsoron zina. Tsoron zina, amma idan mutum baya jin tsoron zina, ya san cewa azumin da yake zai masa maganin zina, ko kuma shi aslan ba shi da sha'awar, babu fitina, ko yana waje wanda yake ma baya ganin wato tsirarun mata inda za su tayar masa da hankali, in yana cikin wannan to bai halatta ya ce zai auri kuyanga ba. Wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin da malamai suke faɗa, malaman ahlus sunna suke kafa hujja da shi, cewa auren mutu'a bai halatta ba. Auren mutu'a an shafe hukuncinsa har abada, domin da ba dan an shafe hukuncinsa ba, da ba za a ce wanda yake jin tsoro ya je ya auri kuyanga ba, sai a ce ya je ya auren mutu'a. Ga halin an samu, domin akwai me yasa aka ce sai mutum ya shiga cikin wannan hali mawuyaci sannan zai auri kuyanga? Saboda mushkilan auren kuyanga shine idan mutum ya auri kuyanga, duk ƴaƴan da zai haifa sun zamanto bayi. Shi yasa sai aka ce idan ya zamanto illar biyu ta haɗu, to ba zai yi ba. Ga illar bauta kuma ga kafiri, in ta zamanto ba musulma ba ce, ta zamanto kirista, ta zamanto yahudiya ce ko kirista ce, kuma baiwa. To kaga sai ya zamanto ƴaƴanta sun taso, ga su bayan wani, sannan kuma ga su abin nan, ga su a ƙarƙashin renon kafira. Saboda haka illa biyu ta haɗu, saboda haka sai aka ce a ɗauki ɓarnar da take mafi sauƙi, zamanto bayi ne amma na musulmi, zamanto bayi wanda za su taso a gaban musulma. To wannan shi ne sharaɗi. Don haka ne sai malamai suke cewa idan da a ce auren mutu'a halal ne, ba za a ce wa mutum ya je ya fuskanci wannan illar ba, sai inda zai samu zuriya da za su zamanto bayi, wato ya je auri kuyanga, bayan zai iya maganin zinan ta hanyar auren mutu'a. to wanda ya nuna tunda ba a bada wannan daman ba ya nuna san cewa auren mutu'a ba shi da bigire a cikin addinin musulunci wa an tasbiru khairul lakum Allah yake ku yi hakuri kan kada ku aure ku yanzu din shi yafi alkhairi a gare ku domin idan kuka yi auren ayyan ku za su zama to bayi wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa mai yawan jin kai ne a gare su Allah mai gafara ne ga abin da yake ya riga ya wuce da irin abin da suka kasance suna yi tare da bayi tunda suna kasancewa tare da su musafihatin wa mutakhidati ahdan a cikin halin da aka hana ai mu'amala anan wannan ayat tace ba za a yi mu'amala da bayi din ba da su sun kasance suna yi a lokacin jahiliya to Allah ya gafarta wannan Allah ya yafa wannan saboda haka mutumin da ya zama tukan cewar ya taso a waje wanda ba a addinin musulunci da ke irin tarbiyar addinin musulunci ba shi yana ganin abu ne mafi sauki a zina abu ne mafi sauki daga baya da ya gane ya tuba da zuwa ga addinin musulunci to kada ya rinka kallon wannan a matsayin wani abu da zai haramta masa rahmar Allah Allah ya yafe masa wannan Allah mai gafara ne ga abinda mutum ya zama to yazo yayi irin wannan na jahiliya wanda yake baya a halin bai sani ba a halin wato ilimin ko kuma a halin bai riga ma ya musulunta ba rahim Allah ko mai jin kai ne yana daga cikin jin kansa ya zama to cewa abinda yake zai zama to wahala da tsanani a gare ku sai yayi muku shi abinda zai sai ku zuwa ga halaka a cikin addinin ku sai saukan muku da sauki domin kada wannan ya zo ya shafe ku na'am يريد الله أن يبين لكم الله أنا نفهم يمك بياني لي وتبين مك هكنشه كنشه وأن إرادة أنا وجل إرادة شيء شرعية الله أنا سيء هكا domin abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya zabe shi abu ne Allah yana son imani kuma irada ce qadariya domin ya abu Allah yana nufin yayi wannan bayanin ko bayani yayi kuma yana son yayi bayanin wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum kuma ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabace ku wato kuma ya ba ku shari'a wanda za ku zamanto tsarkaka domin wanda suka gabace ku yahudawa suna alfahari akan wato mushrikai kan cewa mushrikai kazamai ne komai abinda zaga dama yi suke su fa suna ganin suna da addini suna da wata kadada suna da tsarki to kuma Allah yana so ya shiryar da ku hanyar tsarki hanyar wanda suka gabace ku a cikin wannan wato akwai ishara ga cewa wa'annan bayanin hukunce da suka zo a cikin wannan sura tun daga wato kula da harkar wato a zumunta da harkar da haƙƙin marayu da rabon gado da kuma haƙƙin mata da kuma irin matan da basu halatta a aure su ba da mu'amala da bata dace ba tsakanin mutum tsakanin wato mutum tsakanin namiji da mace da yanda tsarin aure yake a cikin addinin musulunci wannan wato Allah yana so ya shiryar da mu ya zuwa ga hanyar wanda ta gabace mu ma ba mu shari'a mutum ba zai gane muhimmancin wannan ba sai ya duba yayin da rayuwar jahiliya take ta larabawa ita sauran wurare sannan ya duba yaga inda musulunci ya ɗaukaka mutum ya zuwa ga wannan matsayi na shari'a ga wannan tsafta da aka samu har yanzu fa akwai waɗansu wurare da mace take auren abin nan maza da yawa a cikin ƙasar India a har yanzu akwai wurare da yawa da idan saboda wato wahalar da ke ciki da kunya da take samu da mushkila da take samu ta wajen ƴaƴa mata idan yanzu abin nan wato shago ne ba sai ka je asibiti ba shago ana scanning sai ka je ka so machine din scanning daga India a zo a samu ko likita da mutum bai zama likita ba shago daga mace ta yi ciki sai a je a keta a yi mata scanning ana ganin daga scanning din cewa mace za ta haifa shikenan sai a zubar da ciki sai da haka a garuruwan suna nan kwanaki a jazira ta turanci suka yi abin nan bayani akan wannan fim ne suke na wajen minti 30 akan wannan akan waɗannan garuruwa na India da ake wannan abu duk irin waɗannan abubuwa na jahiliya suna nan da kuma in ku karanta qissatul habara the story of civilization na Warren a Durant kai da shi da matarsa da suka rubuta in ya kawo maka irin abin da yake faruwa a wato a al'ummomi waɗanda ba na musulmi ba zaka ga irin kazantar da mutum ya kai da yanda shaitan ya mayar da mutum to Allah shi ya so ya shiryar da mu tafarkin waɗanda suke mutanen kirki da suka gabace mu domin an tafarkin shari'o'in annabawa su ne suka zamanto daban kafin tukuna Yahudawa da wanda aka ba su littafin zo su cancanza amma kafin a canza littafi haske ne to Allah ya ce yana so mu mai sanya mu akan wannan hasken da haka ya zamanto duniyar musulmi suka zamanto babu al'umma mai tsafta kamar duniyar musulmi har a yanzu babu al'ummar da suke ake karancin cutar kidau a cikin su irin kasashen Larabawa kuma dan saboda musulunci ba wani abu ne yasa wannan ba sai musulunci domin musulunci addini ne da ya kawo tsafta tsafta ga mutum da mutunci to Allah yake yana sai ya shiryar da ku ya zuwa ya shiryar da ku ya zuwa ga tafarkin wanda suka gabace ku wa ya tuba alaikum Allah kuma yana so ya yi tuba a gare ku wannan irada ce shar'iyya domin Allah bai kaddara cewa kowa zai karɓi tubansa ba waɗansu ba za su tuba ba sai su mutu to amma Allah yana son ya zamanta duk kun tuba saboda haka sai ya bayyana muku abinda za ku yi wanda in kun yi haka sai ku tuba to za ku yi ba za ku yi ba zai muku muwafaka ko ba zai muku muwafaka ba wannan kuma iradar su ce sai yanda ya sofa an lima yuri amma dai bayanin ya bayyana domin haka yake so a cikin shari'arsa abinda in kuka yi zai yi tuba a gare ku tuban Allah madaukakin sarki ita ce babbar rahama da babu kamarta shi yasa ne ma wato hatta annabawa ba a haramta muku ba ba a haramta musu samun tuban Allah ba shi yasa suke istighfari ba wai dan suna laifi ba ka ba irin zunub amma ta ce abinda wanda yake kafin su yi wannan abin Allah madaukakin sarki zai nuna wato zai ɗaukaka darajarsu wato su yi abin da yake shi ne tarku aula wanda sai su ga ai da kamata a ce ba su yi wannan ba babu laifi a kan wannan abin amma sai su ga da ba su yi shi ba da ya fi saboda haka sai su koma ga Allah madaukakin sarki komawa ga Allah babu kamarsa domin shi ne zai tabbatar da kan cewa ka yarda kai bawa ne kuma Allah abin da yake so kenan ka ce shi ne Ubangiji kuma kai ne bawa to wannan inda babu tuba inda babu kofar tuba da ba za ka samu wannan sanin ba shi kansa ya sanya ka ya zaɓi abinda tuba ya zuwa ga Allah daga cikin fa'idarsa ya karya maka ujubu ƙayatar da kai ka rinka jin kan cewa kai ne kai ka isa tunda aka fara azumi baka samu dukkan salloli a cikin jam'i kake samu kwana kake yi dan baccin da kake kadan kai ta tunanin wannan to shikenan sai abinda sai ujubu ya shiga ka rinka mamakin kanka ka rinka tsarkake kanka sai ka rusa aikin ka gabaki daya to yana daga cikin lubutun Allah sai ya sanya ka rinka ganin tafsirin ka rinka ganin kuma irin yadda wani lokaci Allah zai zo ya jarbe ka kaga ana sallah amma kana rike da fayil kana neman wata bukata baka je kai sallah a cikin jami'i ba to ina sallah jami'in da kake ta kawo lokaci ne cikin raka'a farko sai ka raina kanka yau abun duniya ya saka ka sozarta sallah a cikin jami'i to wannan sai ka tuba ga Allah sai ka rinka ganin gazawarka ka rinka ganin kan cewa kai ba komai bane ya zamanto wannan taskiyar da kake makanka ba kai makanka ba yana daga cikin lokacin Allah ga bayin ka to Allah yana son ya yi tuba a gare ku wallahu alimul hakim Allah gani Allah masani ne yana daga cikin sanin Allah ya shar'anta muku wannan hukunce domin sai masani zai iya shi yasa ma ko yanzu in aka zo za a yi ka'idoji ai sai a ce an dauko masana ko lauyoyi su ne masu constitution saboda ana ganin suna da sani to in kaga an fitar to doka irin ta Allah wanda take ta kunshi hikimomi masu yawa wannan dalili ce akan sanin Allah tabaraka wa ta'ala hakim Allah gani ne yana daga cikin gwanintarsa yana kiyaye hikima a cikin dukkan ayyukansa dukkan ayyukan Allah madaukakin sarki za ka sami hikima a ciki na'am
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
والله يريد أن يتوب عليكم الله كما ينا سندي يساك توباني أجريك الله ينا سن يتوباني أجريك wato daga dukkan laifuffukanku daga ayyukan haramun wanda da kuka yi to Allah yana so ya karɓi tubanku shi yasa sai ya bayyana muku hanyoyin nan wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat su ka waɗanda suke bin shahawance su suna so ne an tamilu mailan azima ku karkata mai girma wato masu bin anan wato domin ai akasi ta duba ka gani me addinin musulunci yake so. Addinin musulunci so yake a kiyaye mace, a tsaftace ta. Addinin musulunci so yake yi a kiyaye zurriya, mace tana gida a tsare, tana kula da ƴaƴa, tana tsare mutuncinta. Suka wanda suke so alladina yattabi'una shahawat, masu bin shahawace-shahawace, me suke so a samu a cikin al'umma? A samu gidajen giya, a samu gidajen karuwai, ƴaƴa su zamanto karuwai, ƴaƴa su zamanto suna tafiya a tsiraice, ƴaƴa su zamanto sai dai a zo a yi kasuwanci tare da su. Abinda suke so kenan, na ma abinda suke so kenan ku zamanto. Abinda suke so al'umma ku ta zamanto, al'umma ta tsara, al'umma wanda yake zai je ya gama ta su, al'umma wanda suke wato dukkan wani abu mutum tun yana yin zina, sai kuma a tafiya zuwa ga liwaɗi, sai a tafiya zuwa ga maɗugo, sai a tafiya zuwa ga auren mace ta auri mace, namiji ya auri namiji, sai a tafi kuma ya zuwa ga namiji ya rinka yin wato a mace ta rinka yin alfasha da dabba, a tafiya zuwa ga sauran dai abubuwa waɗanda suke, za ku zamanto kun karkata mai girma, abinda ma abuta waliyan shedan suke so kenan. Kuma za ka gane abin ba shi da iyaka. Abin ba shi da iyaka, kofar barna in aka buɗe ta a cikin al'umma ba ta da iyaka. Yanzu nan an fara mu da MFIN, alal misali. MFIN an soma ne daga a soma mace ta rinka bayyana wato abubuwan kyanta, amma dai da ganin an dai ajiye mayafin ta nuna adanta, an soma da rawaice-rawaice. To a hankali sai a soma sumbata. A hankali sai a soma batsa. In aka soma batsan a hankali sai a nuna kuma yanda uba zai yi alfasha da ƴarsa. Da ɗan uwa zai alfasha da ƴar uwarsa. Duk abin da kake tsammanin ba za a kai zuwa gare shi ba. Waɗanda suke bin shahawace-shahawace domin waliyan shaitan ne, kuma shaitan yana musu wahayi waɗannan abubuwa, hanyoyi na fitsara sababbi, haka za su dinga fito da su salo-salo. Ba kuma su da iyaka. Domin shaitan ne a bayan abu. To shi ne ran Allah yake nuna. Shi Allah abu yake so. Allah so yake tsarkake mu, ya karɓi tubanmu. Domin Allah maɗaukakin sarki ya san illar alfasha, ya san illar zunubi. Waɗanda ku suke bin shahawace-shahawace su zunubi ba komai ba ne. In aka ce ana so a kare al'umma daga sharrin zunubi, su ba su fahimci wannan ba. Meye sharrin zunubi? In dai abu ba za a iya mai da shi zuwa ga lamba ba, zai sanya wato tattalin arziki ya ƙaru, GNP ya ƙaru percentage kaza, adadin masu aiki su ƙaru kaza, su abinda suka fahimci shine kawai alheri, shine cigaba. Amma illar zunubi a cikin al'umma ba su santa ba. To shi Allah so yake tsare mu daga wannan illar. Domin shi zunubi idan ya kasance a cikin al'umma, illarsa zata abinda ake gudu din na talaucin zai zo. Abinda ake gudu na rashin kwanciyar hankalin zai zo. Abinda ake gudu na tsiyayya da gaba tsakanin mutane zai zo. Duk wani sharri a cikin saɓon Allah yake. Kamar yadda duk wani alkhairi a cikin bin Allah yake. Zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Barna ta bayyana a bayan ƙasa. Saboda me? Saboda abinda mutane, hannuwan mutane suka aikata na laifi na saɓo. Domin Allah ya ɗanɗana musu sashen abinda suka yi. To Allah so yake ya tuba gare mu kada a kai ga wannan. Su kuwa masu bin shahawace-shahawace nan an yi saɓani, su waye alladhina yattabi'una shahawat? Waɗansu masu tafsiri su ce Yahudu da Nasara, waɗansu su ce dukkan jinsin kafirai, waɗansu kuma su ce dukkan waɗanda suke bin shaiɗan, wanda yake wannan shi ne a amu. Dukkan masu bin shaiɗan. Kuma sai aka kawo da ta'abiri mai kyau, alladhina yattabi'una shahawat, masu bin shahawace-shahawace. Ba abinda za ka misalta kafiri da shi irin wannan. Kafiri shi ne wanda yake bai san komai ba sai sha'awa. Ba abin da ya sani sai sha'awa. Duk abin da zai yi ransa yana so ya ji daɗi a kan wannan, to abin da ya sani. Wannan shi ne wato sifa mumayyiza, in kana son definition, ta'arifi na kafiri, wannan shi ne. A ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ba ga wanda ya ɗauki ubangijinsa shi ne san ransa ba, haka Allah ya kasanta su da shi. San ransa ya zamanto shi ne ubangijinsa. Hujjar yin abu ya dace da sha'awarsa. To waɗanda suke wannan so suke ku karkata wadda take mai girma, wanda yake idan mutum ya tsaya ya bibiyi irin abubuwan da hatta masu hankali daga cikin kafirai suka yi bayani na lalacewa al'ummarsu, zai ga irin almailul azim ɗin da kafirai su abinda suke so kenan. Shi yasa za ka ga duk inda ka ji an ce za a hana mata su rinka hijabi, za a hana wato aurar da mata da wuri domin a rage alfasha, a rage zina da baci. Duk yanda kaji an ce wato za a saukata cakuɗuwar maza da mata, yanzu da yawa daga suke abin goyon bayan yankin suwaye suke ba su lauyoyi, ba ƙungiyoyin Amerika ba ne? Sai da ku sani ba. A shari'ar da ake da yankin USAID su suke ba su lauya, su suke biyan lauyoyi. Safarar Amerika ita ce ta ɗaure musu gindi. To saboda me shin ɗin nan al'adar Hausawa yake rayawa? Ballantana a ce saboda suna kishin al'adar Hausawa ne, kamar yadda ƙasar Jamus ta bayar da kuɗi a yi abin nan, a yi bangon badala, saboda suna so su rana abin da yake na mutan da su fi ba don wannan ba ne. Yaya suke wani abin da suke yi a Radio Kaduna ko ya me wanda suke, za ka ji suna cewa ya take ne ko wani ne? To irin wannan abin da suke so kenan, saurayi ya zo ya yi bayanin, ai bujiro yarinya ta zo ta yi bayanin yadda ta yi zinarta ta farko, domin in kina shayi kina jin kunya da sauransu, ga wata ta gaya miki ita ma ta yi, saboda haka ce ma dan kin yi ba wani abu, ai an saba ana yi a cikin al'umma. Duk wannan abin suwaye suke yin wannan? Dukkan alladina yattabi'una shahawa, ba za ka taɓa dukkan abin da yake zai fitar zai kawo barna a cikin al'umma abin da suke so kenan. Idan kuka bibi wannan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya mana wa'azi, ya bayyana mana waɗannan abubuwan domin mu zaman tokan cewar a mun wa'azu. Na'am. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, Allah yana so ne muku sauki, yayi sauki a gare ku. Allah yana so ne sauki a gare ku. Wannan ya ɗaya daga cikin ka'idodin shari'ar musulunci, sauki. Abinda ta gada kenan, sauki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ithu bil hanifiyyati samha, an turo an aiko ni da hanya wadda take miƙaƙƙiya akan tauhidi, samha mai sauki, shari'a mai sauki ce. To Allah yana so ya kawo muku sauki ne a cikin al'amura, a cikin shari'o'in addinin musulunci. Wa khuliqa al insanu da'ifa, kuma hakika mutum an halicce shi mai rauni, wato saboda raunin mutum ya dace da a yi masa sauki. Shi yasa ne da aka rubuta mana salloli 50 a dare da rana. Annabi Musa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, koma ka ce ma ubangijinka ya rage maka, na jarabci bani Isra'il, al'ummarka sun fi al'ummar bani Isra'il rauni, ba za su iya ba. Ya rinka kowa wajen Allah, har Annabi yar din ma yake koma, yace ni dai ina jin kunya. Saboda to Allah maɗaukakin sarki ya san mu muna, Allah yake ya yi shaida cewa ya halicci mutum mai rauni. Rauninmu ya jace da sauƙin da ke cikin shari'a. Duk inda kaga aka samu tsanani sai a samu sauƙi. Daga nan ne malamai suka samu wata ka'ida, al'amru idha baqa tasa, dukkan al'amari in ya takura to sai ya watsu. In aka ce ya takura ba za ka iya ba sai a ce shikenan da yake, shikenan ba sai kai ba. An kawo maka doka an ce kai, ka takura ba yadda za ka sai ce to shikenan ma fasa kada kai. Haka shari'a take zuwa, shine al'amru idha baqa tasa. Wa kulliqa al-insanu da'ifa, dinnan an halicci mutum mai rauni, musamman a babin mata. Mutum namiji rauni gare shi dangane da mace, mace rauni gare ta dangane da namiji. Daga zarar an ce akwai mace a cikin abu, to shikenan sai ga duk kuma hankalin dan adam, hankalin namiji ya rushe. Sai hankalin sai ga ya zamanto sai ka ce abin da ya zamanto sai ka ce raƙumi ne da aka sa masa aka alake din. Saboda me? Saboda rauni wajen sha'awa. Ina da rauni. Haka zalika mace, duk rigimarta, duk faɗan, duk wane ne, duk wane, daga zarar an ce dai abin ya danganci akwai abin nan sha'anin abin nan namiji ne, aka ran abin nan soyayya da sauransu, shikenan sai ga ta ajiye maka ma. To ɗabi'ar mutum kenan, jinsin mutum, namijinsa ko macensa yana da rauni a wannan janibin abubuwa da suke da alaƙa da aure. Don haka sai Allah ya kawo mana abubuwa na doka wanda suke masu sauƙi. Yana daga cikin sauƙin cewa idan kamar wannan dokar ta cewa wanda ba zai iya auren mace ɗaya ba saboda ba shi da hali, to ya je ya auri kuyanga. An sauƙaƙe dai duk yanda al'amarin ya ɗan kana ɗan ya zamanto cewar ka auri mace guda ɗaya, ba za ka iya tsare ka ba saboda tsananin hange-hangenka. Ka auri mace amma kuma kowace wata mace ta gilla sai ka kalla, baka tsare ganin naka ba, bayan an ce aure shine zai tsare gani, wataƙila ma har ya zama to kan cewar wani lokaci zuciya ta soma sawalawa kan zuwa aje a aika aika. To in ɗaya ba za ta iya katange shi ba sai aka ce to ga biyu ko uku ko hudu, inda za ka iya yin adalci. To in har ya kai guda hudu, to galibi ɗabi'ar namiji mata hudu za ta katange shi tsare shi daga ya zama to kan cewar yana hange hange, domin duk abin da yake so din wannan raunin nasa an yi la'akari da shi a cikin dukkan abu a cikin wannan shari'a da ta zo daga Allah tabaraka wa ta'ala. To dukkan sauki da ya zo a cikin shari'a ya yi la'akari da nauyinmu ne, da rauninmu ne, mu bani Adam, wanda Allah shi ya halicce mu, shi ne ya san halinmu, shi ne ya san ɗabi'armu, babu wanda ya san mu irin wanda ya halicce mu. To haka duk irin dokar da ta zo a cikin shari'a ta dace da ɗabi'armu, ta dace da halinmu. To kuma Allah ya gaya mana ga halin namu, mu masu rauni ne, saboda haka ya kawo mana shari'a mai sauki, waɗannan hukunce-hukunce domin mu san abubuwan da ke, domin mu fahimci sifofin Allah na rahamarsa da ihsaninsa gare mu da hikimarsa, sai ya zamanto mun ƙara godiya ga Allah, mun ƙara imani da Allah maɗaukakin sarki, mun kuma ƙanƙane shari'arsa da ƙarfi kamar yadda ake nema kan mu. Wannan shi ne wato hikimar da ke cikin Allah maɗaukakin sarki ke zanta mana irin waɗannan abubuwa a cikin littafinsa, kuma da haka ne alƙur'ani, karanta alƙur'ani yake ƙara imanin muminai, domin aka karanta musu ayoyin wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, saboda fahimtar irin hikimomin Allah a cikin hukunce-hukuncensa da kuma a cikin sauran ayoyi na Allah maɗaukakin sarki na wajen bayyana wato sifofinsa, domin a ga girmansa, a ga hikimarsa, a ga rahamarsa, a ga gwanintarsa. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara haskaka zukatanmu da hasken alƙur'ani, Allah ya sanya mu a cikin waɗanda suke fahimtar maganganun Allah a cikin alƙur'ani, kuma suke bin fassarawa da ke ita ce mafi kyau ta maganar Allah tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.